Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon VOA Africa birnin Yamai akan mita 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya duk a jamhuriyar ta Niger. Masu sha'awar jin mu ta na'urar computer suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashinhausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahabo Imam Ali ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri.
Barbadin mutum ya yi muku yawa da kuma matakan daurara abubuwa mafi shi ma ya haddade su da suka alama shi ya sa yanzu mafitowa kaɗan-kaɗan suna ba da kai da yawa daga cikin wanda ya koyi rarrabar 240.
Kakakin rundunar haɗin gwiwa ta Afirka Kanal Muhammad dole kan mika wuyar da ƴan Boko Haram suke yi. Kwamishinan ƴan sanda na jihar Kano ya yi magana kan arangama tsakanin jami'an rundunarsa da kuma ƴan Shi'a yau a birnin na Kano. Batu da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan yadda ku gani hanyoyi da za a shawo kan wannan takaddama. Lambar da za ku kama tashar mu kai ita ce 2025. Yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu sauraro. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya nada wasu mutane biyu da ra'ayoyinsu da aƙidinsu kishoyin juna ne a nadan farko da yayi na jami'an fadarsa ta White House, inda ya nada wani wanda aka saba damawa da shi a harkokin Washington a zaman shugaban ma'aikatar fadarsa, ya kuma dauko wani mai tsananin ra'ayin riƙau irin na tsageranci a zaman babban mai shirya masa dabarun mulki. Kwanaki bayan nasarata ban mamaki zababban ɗan jam'iyyar Republican din ya zabi Reince Priebus shugaban jam'iyyar Republican na ƙasa, kuma irin sani a harkokin siyasar Washington, a zaman shugaban ma'aikatansa, matakin da ya kwantar da hankulan shugabannin Republican da dama da ke jagorancin majalisar dokokin ƙasa. Shugaban ma'aikatan fadar White House dai shine a bisa al'ada yake kula da dukkan ayyukan fadar, inda yake taimakawa wajen shata ajandar shugaba da kuma tantance wanda ka iya ganin sa ko a'a. Lokaci guda kuma Trump ya bayyana sunan Stephen Bannon, babban jami'in campaign dinsa, a matsayin babban mai kula da tsare-tsarensa, matakin da ya ba fadarsa ta White House jami'i mai irin tsamin bakin da 'yan Republican suka yi ta jinjinawa lokacin yakin neman zaɓe. Kafin shiga cikin kwamitin yakin neman zaɓen Donald Trump, ana dab da zaɓe, Bannon shine shugaban wata kafar yaɗa labarai ta yanar gizo da ake kira Breitbart News, wanda shi da kansa wani lokaci ya bayyana a zaman dalilin masu tsanantsanancin ra'ayin riƙau irin na tsageranci, waɗanda a lokuta da dama suka haɗa da Turawa masu fifita jinsin farar fata da kuma nuna ƙiyayya ga Yahudawa. Ana ci gaba da zanga-zanga a yau Litinin a Amurka kan zaben hamshakin mai kuɗin nan Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar da zai kama aiki nan da watan Janairu mai zuwa. Ɗaruruwan ɗalibai sun yi zanga-zangar lumana a wata makarantar da ke Los Angeles da kuma kewayen Washington bayan wasu bore da aka yi a wasu biranen ƙasar. Sai dai zanga-zangar da aka yi ranar Lahadi ba su samu halartar mutanen da dama ba, kamar yadda aka gani jim kaɗan bayan da Trump na jam'iyyar Republican ya kare 'yar takarar Democrat Hillary Clinton a wani yanayi na ba zata a zaben makon da ya gabata. "Na san cewa mutane ba su yi shirin cewa mu za mu ci ba," in ji shugabar yakin neman zaben Trump Kellyanne Conway, amma ta ce za su mai da hankali kan abin da mutane suke so. Ta kuma yi kira ga shugaba Barack Obama da Clinton da su yi kira ga masu zanga-zangar da su amince da Trump a matsayin shugaban ƙasa, ko da yake a makon da ya gabata Obama da Clinton sun yi kiran haɗin kai da kuma baiwa Trump damar mulkar ƙasar nan da ranar 20 ga watan Janairu, amma kuma ba su fito fili sun yi magana akan zanga-zangar da ake kalubalantar nasar da Trump ya samu ba. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Rundunar sojojin Iraki ta ce ta kwace birnin Nimrud daga hannun 'yan kungiyar Da'ish. Shibiyar kula da ayyukan yaki ta rundunar sojojin Iraki ta ce sojojin Shiya ta tara sun kwace birnin Nimrud baki ɗayansa, sun kuma kafa tutar Iraki a gine-ginen birnin bayan da suka yi barna mai yawa ma abokan gaba. Nimrud na kusa da wani tsohon babban birnin daular Asiriyawa ta zamanin jahiliya, wadda a shekarar da ta shige gwamnatin Iraki ta ce tsagerin Da'ish sun yi masa kace-kace. Ba a san ko sojojin na Iraki sun kwato har da wuraren tarihi na wannan birni ba. A cikin watan Afrilun shekara ta 2015, ‘yan ta’addar ƙungiyar Daesh sun wallafa wani faifan bidiyo da suka ce sun yi shi ne a birnin Nimrud, inda aka nuna wasu mazaje suna farfasa ganuwar zamanin da kayan tarihi da zane-zane da wasu kayayyakin. Nimrud tana tazarar kilomita 30 a kudu da birnin Mosul, inda zaratan sojojin Iraki da wasunsu suke gwabzawa da ‘yan Daesh domin neman kwace birnin. Prime Minister ƙasar Congo Kinshasa ya yi murabus. Augustin Matata Ponyo ya sauka daga kan mukaminsa a yau Litinin, kamar yadda aka tanadar cikin wata yarjejeniyar siyasa da ta ƙara wa'adin shugabancin Joseph Kabila tare da kaucewa rikicin siyasa. Bayan ƙara tattaunawa da shugaban ƙasa, Matata ya ce, "Na miƙa takardar yin murabus tare da na sauran jami'an gwamnati na domin karrama wannan yarjejeniya da aka cimma baki ɗayanta." Wannan yarjejeniya da ƙungiyar tarayyar Afirka ta shiga tsakani aka cimma ta ɗage zaben aka shirya gudanarwa cikin wannan wata a ƙasar Congo ta Kinshasa zuwa watan Afrilu na shekara ta 2018. Kabila zai ci gaba da zama kan wannan kujera a zaman shugaban gwamnatin karo-karo, duk da cewa wa'adinsa na mulki zai ƙare a watan Disambar nan mai zuwa. Shugaban ƙasar Angola Jose Eduardo dos Santos, wanda shi kansa ya kasance a kan ƙargar mulki tun shekarar 1979, ya ce wannan yarjejeniya za ta taimaka wajen kawo ƙarshen yanayin sa-insa da gurgunta al'amuran ƙasar. Mummunar zanga-zanga da ta faru sakamakon ɗaga zaben ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 50 a watan Satumba, kamar yadda ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya suka rawaito. Babbar ƙungiyar adawa ta ƙasa ta yarda da wannan yarjejeniya, suka ce Kabila yana amfani da wannan ƙarin lokaci kan mulki domin ya sauya tsarin mulkin ƙasar ta yadda zai iya neman wa'adi na uku akan karagar mulki. Shugaban ya riga ya kammala wa'adi biyun da tsarin mulki ya tanada akan mulki.
Labaran duniya kenan, agama ji daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, kakakin rundunar haɗin gwiwa ta dakarun haɗin ƙasashen Afirka da suke fafata da ƴan bindigar Boko Haram, Kanal Muhammad Dole daga N'Djamena, ya ce akalla ƴan Boko Haram suna ci gaba da miƙa wuya saboda matakan da rundunar take ɗauka a kansu. A bayan nan dai an ce ƴan bindiga kusan 100 ne suka miƙa wuya kusa da tafkin Chadi.
Gargaɗin mutum ya yi musu yawa da kuma matakan ɗaurara abubuwa mafi shi ma ya haddade su, da duka alama shi yasa yanzu mafitowa kaɗan-kaɗan suna ba da kai da yawa daga cikin yanda ya kai ran 240 sun ba da makaman.
Ranka yadda dai idan muka duba yanda ƴan Boko Haram suke saranda a nan ɓangaren Chadi ɗin, amma kuma daga ɓangaren Najeriya kuma sai ƙala kai har-har suke yi, me kake jin ya jawo haka?
In ka tuna ai inda duk sun kaga an fuskanci wuta sai su gudu su koma wancan ɓangaren. Watannin baya da sun kai ke da sun ka fuskanci wuta a Sambisa sai suka gudu suka dawo ɓangaren ne. Yanzu kuma da suka fuskanci wuta, wasunsu maimakon su koma Sambisa sai suka ba da kai.
Yayin da mayakan na Boko Haram ke miƙa wuya a wasu ƙasashen yankin tafkin Chadin, a nan Najeriya kuma sai zafafa hararansu suke yi. Tambayar kenan da nai wa ƙwararre kan sha'anin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wase, ko me yake jin ya kawo haka?
Dini da irin faɗi da yawan tsakanin iyaka da iyaka na ƙasar Togo, waɗanda suke wancan iyaka sun riga sun san dama sojoji irin na multinational da aka ɗa nonsense kaga a can ya zama tilas su yi saranda. Haka kuma in muka dawo kashi na biyu a Najeriya, ai a Najeriya ma har a inda ake ciki a yanzu suna saranda. Na yi imani da Allah har a cikin sojojin namu akwai waɗanda ake haɗa baki da su ake wannan abin da ake kira Boko Haram.
Amma ga masanin tsaro Aliko Irrashid Harun ya ta'allaka hakan ne akan batun cin hanci da rashawa.
Kama a Najeriya an kawo duba akwai maganan corruption. Nigerian government tana da strategy da ya kamata ta kawo end of Boko Haram for the past 2-3 years. Amma saboda corruption ba wannan ba ci burin wannan abin din ba. Kamarun suna da other integrated strategy and their level of corruption is less. Ba wai an ce ba su da cin hanci ba ne, suna da shi amma it's not as pronounced as in da yake faruwa a Najeriya.
Dr. Eman Shehu na masu fafutukar neman ƴan matan Chibok ga yadda yake kallon kallon wannan al'amari?
Abin da ke faruwa yanzu rani ya wuce, kuma yanzu an riga an shi lokacin da yake yanzu mayaka na fitowa cikin wuraren da suke suna kai hari, kuma waɗannan hare-haren da suke kaiwa ba da za a yi a kayyata su yanzu. Abin da ke faruwa kenan, da irin makaman da yake har yanzu makaman nan da suka samu yanzu sun fi karfin abin da sojojin Najeriya ke.
Kuma duk kokarin da muka yi don jin ta bakin rundunar sojan Najeriya, abin ya ci tura. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sakamakon aron gama da ƴan sandan jihar Kano suka yi da ƴan Shi'a da safiyar yau Litinin, kungiyar tana musanta adadin mutane tara da rundunar ta ce suka halaka. Da farko ga abin da wasu shaidun gani da ido suka gaya wa Muhammad Ibrahim Kuri.
Ni dai ina nan gun a zaune wurin sai da itace na, sai kuran sai aka ce da mu ai ƴan Shi'a sun fito muzahara. Da suka ce an fito muzahara, muna nan muna zaune muna saburin, sai kuran sai muka gansu sun dan karo, wasu da dutse a hannunsu, wasu da danko a hannunsu. Muna nan dai muna zaune, kuma can sai muka ji ƴan sanda su ma sun inda ga haka dinnan suna wucewa da motocinsu, da motocinsu suna shiga can, ba mu ga komai ba. Can kuma ba shikenan sai muka ji ana jefa tiya gas ba. To mu dai muna nan zaune, dole sai muka rungudu a guje. Nan da nan dole sai na zo na sa mota na shiga. Ni dai anan dai na ga an dauki gawa daya, sai kuma wata mace ita ma ta kasa tafiya ta wadi, ita ma aka dauke ta aka saka a mota.
Ko dai abin da yake faruwa, mun tawo a mota. Muna sauka daga mota ba hanya, to a lokacin muna saukowa sai muga ma'aikata sun to, da suka to su ma hayi ƴan Shi'a suke can su to. To nan tuwar da za su yi aka fara harbi, ana harbi muna gudu, ana harbi muna, mun je da jikin wani dutse can a bayan gada, sai muga an ɗebo ƴan Shi'an, wasu an musu raunuka haka, wasu kuma an kakkashe su.
Idris na iba Lemo direba ne, na yi lodi daga nan flyover, to kuma gashi yanzu an zo an tare hanya Kaduna nake so in je. To ƴan Shi'a ne dai ake ci, amma kuma mu ba mu ƙara sagon da aka wannan din ba, amma ga motoci nan da gawa wake yana ta kakkashe ƴan Shi'a ana dawowa da su.
Wasu garau kenan suke bayyana yadda lamarin ya faru yau da safe tsakanin ƴan Shi'a da jami'an ƴan sanda. To amma kwamishinan ƴan sanda na Kano Rabiu Yusuf na cewa
mun same su da aduna da takuba, dai wasu zai fari da baka, sannan ko na ma gaya maka cewa sun kwace bindigan ɗaya daga cikin ƴan sanda mola suka kashe din. Bayan sun kai suka kwace bindigan, suka fara amfani da bindigan a kan ƴan sanda. So na kuma ga ya dace mu ma lallai mu kare jama'an gari mu, kuma kare rayuwar ƴan sanda mu. A bangaren Shi'a wanda aka ji musu rauni, mun kai su asibiti. Shi asibiti ta tabbatar mana da cewa sun rasu su takwas, sannan kuma mun rasa ɗan sandan mu ɗaya. A yi da yawa daga cikin sun ji rauni. Mun kuma yi sandan mu guda hudu suka jira ne, mun kama guda goma daga cikin su yanzu haka ana bincike a kansu. Idan aka gama bincike za mu kai su kotu.
Sai dai a zantawar mu da shi ta wayar tarho shugaban reshen Kano na kungiyar Shi'a Malam Sanusi Abdulkadir Koki ya ce adadin mambobin da kungiyar ta rasa sun wuce abin da ƴan sanda suka ambata, amma ya ce suna nan suna tattara bayanan alƙaliman su tukunna. Malam Sanusi ya ce tuni suka umarci lauyoyin kungiyar su ɗauki matakin shari'a game da abin da ya faru yau a Kano. Ya yi kira ga gwamnatin Najeriya ta yi gaggawar ɗaukar matakin kawo ƙarshen abin da ke faruwa tsakanin jami'an tsaro da ƴan Shi'a domin wanzar da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202.
2055 2655.
To madalla, muna da mai kira daga jihar Kaduna, in kana jin mu, bismillah.
Wa alaikum.
Wa alaikum salam.
To sabu, sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
Na Mala Ibrahim.
To gaskiya shawaran da zan bayar ga gwamnati dole ne a kai hankali nesa, musamman ma ga su ma wato kungiyar yan shi'a. Na ganin cewa bakin bindiga ba shi ne zai iya kawo zaman lafiya a ƙasar nan tamu ga baki ɗaya ba. Kamata ya a zauna teburin sulhu, a gyara yana da wuya, amma fanna nan da nan ake fata. Yan ƙasa ne kuma dole abu dokokin ƙasa da abubuwan da ƙasan ta shirya, amma a ce ana samun irin wannan kai komo tsakanin jami'an tsaro da mabiya addini shi'a, wannan abu ne wanda ba ma jin daɗin shi. Kamata ya gwamnati ta sa baki a kai domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan rigingimu da yake faruwa. Nagode.
To madalla Malam Ibrahim Alaran, ma yanzu kuma bari mu nufi jihar Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuna magana da dan Asaba mai fata daga nan Yauri, jihar Kebbi.
Na'am.
To dangane da wannan takaddama da ke faruwa tsakanin jami'an tsaro da mabiya mazhabar Shi'a, a gaskiya duk wani shawara da za mu bayar a magabata irin su Dahiru Bauchi sun riga sun bayar, wanda idan ka duba kundin tsarin mulki na Najeriya ya ba kowa dama, idan buhuta za ka bauta ma ko gunki ko rana an baka dama ka bauta. To amma ban ga dalilin zai sa gaskiya waɗannan mutane ana cin zarafin su, ana kakkashe su ba libala ba. Don Allah, don Annabi, muna son zaman lahiya a ƙasar nan. Ina kira ga shugabanni don Allah a ɗauki mataki a tsaye da kashe-kashen ga yayi yawa. Gaskiya ƴan uwanmu ne ake kashewa, sannan idan mutum ya ji daɗi to wallahi gobe zai zo ga kansa ne. Da fatar wannan kira da nayi ya kai ga kunnan waɗanda ya kamata su saurare ni. Da fatar za a tashi lafiya. Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya.
To madalla, mun gode. Bari mu koma jihar Kaduna.
Assalamu alaikum. Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Malam, ba mu jinka sosai. Layin naka ba ke ko za ka sake kira. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. An ta sama karfe 4 saura minti 17. Muna jiran ko kuma muna dakon ra'ayoyinku dangane da kuke hanyoyi da kuke gani sai kamata a bi wajen shawo kan takaddama tsakanin jami'an tsaro da mabiya ɗari ƙarshe. Ga mai kira daga Gombe, bismillah. Hallo, mai kira daga Gombe, kana tare da mu? Hallo?
Hallo, kana ji na?
Eh, ina jin ka.
Yawa, ni magana da nake magana a kan wannan takaddaman da ake. Kana ji na?
To, malam mai kira daga Kaduna, bismillah.
Kiran da nake ga ainihin wayannan ƴan uwa musulmi.
Na'am.
Muna fatan su bi irin dokokin da gwamnatin Najeriya ta kafa.
Kaman waɗanne da waɗanne?
Yawwa. Saboda su ba sa bin umarnin ainihin hukumar Najeriya.
To.
Su suna da tsari irin nasu. Matuƙa ana son su zauna lafiya, su bi dokokin Najeriya. ‘Yan Najeriya ne cikakku. Ba ba cikakku ba. To amma ya zama cewar ba wai su tsarin su dole su za su tsaya su ba su bi tsarin gwamnatin Najeriya don a samu tabbacin zaman lafiya.
To madalla, mun gode. Bari mu nufi jihar Benue. Hallo?
Hallo, yawa, kana magana da mu?
Eh, malam, daga muryar ka ba mu ji sunan ba. Malam Muhammad Ibrahim daga Benue, barka ka dai. Menene gudumawar ka?
Eh, to bayani nake a nan shine a gaskiya wayannan mutane ke ba ma da hankali a kasan nan.
Na'am.
Ko a yau nace wayannan mutane ke ba ma da hankali a kasan mu na Najeriya.
wanda ko a yi wannan fitogin a kwanis ka tashi ya rasu fita juna don su kada hannu saboda a biyar da ya ku gari ta sa ku za ta yi a kan.
To madalla har yanzu dai muna Benway mai kira daga Benway bismillah.
Yawa kira na da mabiyan hiya ina baiwa manyan su shawara cewa abu doka a zauna lafiya abinda zai kawo zaman lafiya kelan game da su da jami'an tsaro.
To
shawara na shi.
To madalla mun gode kwarai da gaske ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To ga mai kira daga jihar Naija bismillah.
To assalamu alaikum sunana Abdullahi daga Niger State.
Na'am.
To ni gaskiya ra'ayina akan wannan takaddamar da take faruwa tsakani da Allah wanda duk yake ganin layin jami'an tsaro shi bai bukutuka da waɗannan mutanen bane. Bisa ga tsakani da Allah mallan sahabu wannan mutanen da za ka yi bukutuka da su za ka gane ba mutanen kirki bane da suna ma ka duba takaddamar da take faruwa da su da mutanen gari. Duk garuruwan da ka sani na Najeriya mutane suna abinda suna walta da waɗannan al'amuran waɗannan mutane.
To mun gode kwarai da gaske gare ku duka da kuka samu dama ku kira kuka bayyana mana ra'ayoyinku gobe ma rana ce mun gode. Dama da Allah yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da kowa na shiri na labaran wasanni. Bari mu fara da sakamako na baya-bayan nan da muka samu daga kasashen Afirka da suke gwagwarmaya zuwa gasar cin kofin duniya na shekarar 2018 wanda ya Allah kama lokacin za a yi a kasar Rasha. Kasashen Afirka ta Kudu da Uganda da Najeriya da Burkina Faso duk sun samu nasarori a ƙarshen makon nan a wasannin da suka yi. Yan wasan Najeriya da ke buga kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea a Ingila wato Victor Moses da kuma Jean Obi Mikel sun taimaka wa Najeriya a nasarar da ta samu na cin Algeria 3-1 a wasan da suka yi. Shi Victor Moses zai haso biyu ya sa ƙwallo a raga, Jean Obi Mikel kuma ya ƙara wanda ya taimaka wa Najeriya zama kan hanya a ƙoƙarin da take na shiga wannan gasa ta duniya a shekarar 2018. Ita ma ƙasar Ghana ta gwada amma dai ta kasa a nata ƙoƙari inda ta sha kashi na ci biyu da babu a hannun 'yan ƙungiyar Fero na ƙasar Misir a wasan da suka yi a garin Borgul Arab. Ita ma Afirka ta Kudu ba ta kyauta a ƙasar Senegal ba domin sun sha su ci biyu da ɗaya wanda ya bawa 'yan Afirka ta Kudu ɗin damar zama na biyu bayan wato Burkina Faso wacce ita ma ta samu nasarar ci biyu da babu a kan ƙasar Cape Verde. Uganda ma ta yi nasara a kan Congo Brazzaville a ci ɗaya da babu da ta yi musu. Akwai ƙwallaye da aka yi wajen guda uku wanda ba wanda ya ci wani. Wannan sun haɗa da ƙwallon da aka yi tsakanin Kamaru da Zambia da wacce aka yi tsakanin Mali da Gabon da kuma wacce aka yi tsakanin Morocco da Cote d'Ivoire. Ba wanda ya saka ƙwallo ko ɗaya a cikin ragar ko wani a nan. To yayin da Najeriya take murna da nasarar da ta samu a ƙwallonta da ƙasar Algeria, a wani bangare na duniya ta sha kashi a lokacin da Japan ta zuba 'yan Najeriya ci 6 da babu ko ɗaya a wasan ƙwallon da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta mata wato Falcons ne suka yi da can Japan ɗin a ƙoƙarin da su kuma suke yi na neman shiga gasar cin kofin duniya na mata na 'yan ƙasa ga shekaru 20. Cristiano Ronaldo ƙarshenta ya samu shiga jerin rukunin 'yan ƙwallon ƙafa na duniya da suka saka jerin ƙwallaye 68 a nahiyar Turai wanda yanzu yasa ya zama ɗan ƙwallon da ya fi kowa a duk Turai ɗin saka ƙwallaye. Ya tsere ma mutane irin su Lionel Messi da ƙwallaye 12. Saboda haka yanzu da wannan nasarar da ya samu a ƙwallon da suka yi jiya inda suka ci ƙasar Latvia da ci 4-1. Cristiano Ronaldo ya zama baya bayan kowa sai mutane irin su Ferenc Puskas wanda ya sa ƙwallo 84 da Sandor Kosis wanda ya taba saka ƙwallaye 75 a raga da kuma Miroslav Klose wanda ya sa ƙwallo 71. To amma yanzu Ronaldo yana da dogon jira ko kuma doguwar tafiya kafin ya kai inda za a ce a duk duniya shine yafi kowa saka ƙwallaye a cikin raga. Wanda yake da wannan kambi a yanzu shine Ali Dey dan ƙasar Iran wanda ya saka ƙwallaye 109 a wasanni 149 yi cikin shekaru 13 da yana wasa. Jama'a abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasannin wannan Litinin sai wacin Allah ya kai mu a huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Abubuwa da yawa sun canza a Afghanistan tun bayan da dakaran haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta suka murƙushe gwamnatin 'yan Taliban shekaru 15 da suka gabata, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a wani taro da aka yi kwanan nan akan batun ƙasa Afghanistan.
Since 2001, maternal mortality in childbirth in Afghanistan has gone down by 75%.
Yace mace-macen mata lokacin haihuwa ya ragu da kusan kashi 75 a Afghanistan tun daga shekarar 2001. A kaddarance tsawon shekarun da ake sara mutum zai yi a duniya ya ƙara daga shekaru 42 zuwa 62. Kuma hanyar samun magunguna ta ƙara matuƙa daga kashi 9 zuwa kashi 67. A shekarar 2001, tashar talabijin ɗaya ce Tilo a Afghanistan, kuma ita ma mallakar gwamnati ce. Amma yanzu akwai tashoshin talabijin guda 75, kuma 73 daga cikinsu masu zaman kansu ne. A da can baya, babu wayoyin salula, amma a yau akwai wayoyin salula guda miliyan 18 da ake amfani da su a wurare daban-daban da suka haɗa Afghanistan da sauran duniya. Amma duk da waɗannan kyawawan canje-canjen da aka samu, gwamnati da jama'a a Afghanistan suna fuskantar abokin gabar da har yanzu bai canza ba. Yau 'yan Taliban na sake gwada gwamnatin Afghanistan. Su kuma dakaran ƙasar na nuna bajinta wajen kare har-haren, a cewar Sakatar Kerry. Akwai hanya ɗaya da za a iya magance wannan rikicin ta hanyar sasantawa a siyasance tsakanin 'yan Taliban da gwamnatin ƙasar Afghanistan, a cewar Kerry. Ya ƙara da cewa ta hanyar lalama ne kawai ƙasar Afghanistan za ta iya cimma zaman lafiya mai ɗorewa da kuma cikakken janye dakarun ƙasashen ƙetare daga ƙasar. Ƙasashen duniya sun yarda da abin da ke ƙasa, a cewar sakataren. Wannan ya sa wasu ƙasashe 70 ciki har da Amurka suka ɗauki alƙawarin ba Afghanistan taimakon dala biliyan 15 da miliyan 200 daga nan zuwa shekarar 2020. Wannan taimakon daga ƙasashe, a cewar shugaba Ghani, ba kawai zai taimaka wa Afghanistan murƙushe 'yan Taliban ba ne. Zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar, ya yaƙi cin hanci da rashawa, da kuma kiyaye haƙƙoƙin jama'a. Sakatare Kerry ya ce gwamnatin Amurka ta ɗauki alƙawarin zurfafa dangantakarta da Afghanistan tare da yin aiki da Majalisar Dokoki ta Amurka domin samar da tallafi ga fararen hula daidai yawan wanda ake bayarwa yanzu ko kusan hakan daga nan har zuwa shekarar 2020. Wannan ne alƙawarin kuɗi da Amurka ta ɗauka. Kuma muna sa ran ci gaba da yin haka, ko da yake sannu a hankali za mu fara ragewa yayin da Afghanistan ta iya dogaro da kanta har zuwa ƙarshen shirin raya ƙasar na shekara 10. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Shirin da ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya naɗa wasu mutane biyun da ra'ayoyin da aƙidojin su kishiyoyin juna ne a naɗe-naɗen farko da ya yi na jami'an fadarsa ta White House, inda ya naɗa wani wanda aka saba damawa da shi a harkokin Washington a zaman shugaban ma'aikatan fadarsa, ya kuma ɗauko wani mai tsananin ra'ayin riƙau irin na tsigiranci a zaman babban mai shirya masa dabarun mulki. An ci gaba da zanga-zanga a yau Litinin a Amurka kan zaben hamshakin mai kuɗin nan Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar da zai kama aiki nan da watan Janairu mai zuwa. Ɗaruruwan ɗalibai sun yi zanga-zangar lumana a wata makaranta da ke Los Angeles da kuma kewayen Washington bayan wasu bore da aka yi a wasu biranen ƙasar. Sai dai zanga-zangar da aka yi ranar Lahadi ba su samu halartar mutane da dama ba, kamar yadda aka gani jim kaɗan bayan da Trump na jam'iyyar Republican ya kada 'yar takarar Democrat Hillary Clinton a wani yanayi na bazata a zaben makon da ya gabata. Rundunar sojojin Iraki ta ce ta kwace birnin Namrud daga hannun 'yan kungiyar Da'ish. Cibiyar kula da ayyukan yaƙi da ta rundunar sojojin Iraki ta ce sojojin Shiya ta tara sun kwace birnin Namrud, baki ɗayansa sun kuma kafa tutar Iraki a gine-ginen birnin bayan da suka yi ɓarna mai yawa da ga abokan gaba.
To madalla a gaishe kamar saro ƙarshen shirin dare daga nan birnin Washington DC kenan, sai kuma can da asubahi za ku ji wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya. Kamar na madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazar, ina kira Julie take da wato Dan Brown da kuma Sa'ida waɗanda suka kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma Engineer Greg da ya riƙa musu. A nan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.